Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Nake farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Rasha ta kai wani kazanin harin makami mai linzami a jiya Asabar kan birnin Prokofs na gabashin Ukraine, mai tazarar kilomita 80 daga arewa maso yammacin Donetsk. Kamar yadda gwamnatin yankin da ke karkashin ikon Ukraine, Vadim Flashkin, ya wallafa a sakon Telegram, mutane 11 sun mutu ciki har da yara 5. Wannan shine sakamakon hare-haren da aka kai a gundumar Provox a yanzu, inji Flashkin, wanda ya wallafa hotunan jami'an ceto da ke ratsa manyan faraguzan gine-gine a cikin duhu. Flashkin ya ce an yi amfani da makamai masu linzami samfurin S-300 a jerin hare-haren da Rasha ta kai, inda babban harin ya afkawa Provox da ƙauyukan da ke kusa. Ya ce harin ya nuna cewa dakarun Rasha na ƙoƙarin kawo baƙin ciki a ƙasar mu. Ofishin jami'in shigar da kara na yankin Kharkiv ya bada shaida a jiya Asabar da ke nuni da cewa watakila Rasha ta kai wa Ukraine hari ne da makaman da Koriya ta Arewa ta bata. Sojojin Isra'ila sun kammala tarwatsa tsarin soji na kungiyar Hamas a arewacin Gaza, inda suka kashe mayakan kusan 8,000 a yankin tare da kwace dubun dubatar makamai da miliyoyin takardu a can, inji mai magana da yawun rundunar sojin a jiya Asabar. A wani taron manema labarai ta yanar gizo, jami'in sojin Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya bayyana cewa a yanzu Isra'ila ta maida hankali wajen wargaza kungiyar Hamas da ke tsakiyar yankin da kuma kudancin zirin Gaza. Yana mai cewa hakan zai dauki lokaci. Hagari ya ce kokarin da sojojin Isra'ila ke yi na kawar da kungiyar Hamas daga tsakiya da kuma kudancin Gaza za a yi shi ba kamar yadda aka yi a arewacin kasar ba. Yana mai cewa sansanonin 'yan gudun hijira da ke tsakiyar zirin Gaza ciki suke da cunkoson jama'a kuma ciki da 'yan ta'adda. Turkiya ta shirya yin amfani da tasirin ta da muhimman kasashe a gabas ta tsakiya domin dakile yaduwar rikicin Gaza, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa manema labarai a yammacin jiya Asabar, bayan wata tattaunawa da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan, daya daga cikin manyan masu sukar ayyukan sojin Isra'ila a Gaza. Tun da farko a ranar, Blinken ya gudanar da ganawa tare da Erdogan a Istanbul, sannan kuma da Prime Minister Girka Kyriakos Mitsotakis a Crete. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya soma wani rangadin diplomasiyya ne a yankin gabas ta tsakiya a wannan makon, tare da makasudin kwantar da hankula a Gaza da kuma kwantar da tarzoma a daukacin yankin. A wata ganawa ta daban da Blinken, Ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan ya yi kira da tsagaita bude wuta cikin gaggawa a Gaza kuma a bada damar kai agajin jin kai ba tare da wani shamaki ba. Fidan ya kuma yi kiran da a fara tattaunawa cikin gaggawa domin samar da maslaha ta kasashe biyu, a cewar majiyoyin diplomasiyyar Turkiya. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Asabar, ministan harkokin wajen Faransa ta fada wa takwaranta na kasar Iran cewa dole ne Iran da kawayenta su daina ayyukan da ke haddasa tashin hankali da kan iya haifar da rikicin kan iyaka a gabas ta tsakiya a yayin da ake yakin Gaza. A yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da ministan harkokin wajen Iran Hossein Amir Abdullah, Catherine Colonna ta isar da sako a sarari cewa hadarin da ke tattare da rikicin yankin bai taba kasancewa mai girma kamar wannan ba. Wajibi ne Iran da kawayenta su gaggauta daina ayyukan da kan iya haifar da rikici, a cewar wata sanarwa a shafin X da aka fi sani da Twitter a da. Ta kara da cewa babu wanda zai sami nasara ta hanyar tashin hankali. Kiran nasu kuma ana zuwa ne bayan da kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a Lebanon ta ce ta kai hari kan sansanin Isra'ila da makamai masu linzami 62 a matsayin martani na farko kan kisan mataimakin shugaban Hamas a Beirut.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin kasuwa akai miki dole wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar. A yau shirin ya zagaya a wuraren kasuwanci daban-daban don jin yadda kasuwanci ya tafi a shekarar 2023 da ta wuce da kuma fatan ƴan kasuwa a wannan shekara ta 2024.
Sunana Malam Ya'u mazamni Ibadan jihar Oyo. Ni sana'a tare da aiki na. Layin shekarar ga 2023 uku komi da komi yayi tsada idan ma zamu je kasuwa wallahi da rubuta muke yanzu amma sai dai ka dauki kudi ka je da su dan kana iya sai yau in ka koma da mareci a ce maka yayi kai dan haka yanzu wallahi wannan sabon shekaran muna fatan dai Allah ya kawo mana sauki
a cikin kayayyakin da kake saidawa a wannan shago naka na trader kamar a ce omo kamar a ce magi kamar a ce madara kamar a ce dai lomon kwalba da sauransu wani ya hi tsada ko kuma ya hi ciniki a shekarar da ta kare ta 2023
da muna saya kayan lemon nan da Madina da kayan shayi hakan gada da Lipton da madara amma yanzu wallahi masu shayi idan suka zo sai dai su sai Lipton su koma madaran ma idan suka saya za su dinga kuka kudin su baya dawowa dan haka yanzu muna fatan wannan sabon shekara din Allah dai ya kawo mana sauki abin ya zama labari a wanda ya wuce ne
me kuke son ku gani a cikin wannan sabon shekara
to gaskiya cikin wannan sabon shekara muna fatan dai Allah dai ya kawo mana saukin wannan lamarin da yake faruwa a baya din wannan abin da ya sauki
sunana Alhaji Karaye wanda an kace da nariji a cikin garin Koko to gaskiya a shekarar gar ta kare ta bana alhamdulillah bakin gurgudu kasuwanci a daya gudu amma muna ganin alamar shekarar ga damu shiga gaccha kasuwanci sai a hankali ba ko ta shekara ba saboda yanayin kudi a Najeriya
to yanzu wannan sabon shekara ta 2024 menene fatanka
to fata na dai Allah ya kaddara mu samu alheri a cikin ta dan ko shi musulmi na fata alheri a gaban shi amma yanayin kasuwan muka ga alamar shekarar bana ba irin kamar shekara ba amma ba mu san abin zai gaba amma muna roƙon Allah ya kawo mana gyara akan wannan al'amari ake cikin halin yanzu
wasu na ganin cewa shekarar da ta shige ta 2023 babu ciniki kamar wannan sabon shekara ta 2024 a wajenka yaya take
eh to yanayi ne kowa da irin yadda ga yanayin kasuwanci alhalin gaskiya shekarar inda mun kauce ke gaskiya kasuwa ta dan to amma yanayin da muka tunkara da duk shekara eh an ka taso mu irin wannan zaka ga kasuwanci na tashi amma ba na gaskiya sai a hankali gaskiya fi sabilillahi
to wannan kasuwanci da haka yana shanu eh ana ka gani wani lokaci ne shanu suka fi tsada
to gaskiya eh ni ba na gaskiya ba mu ga yanayin kasuwa tana ta irin haka nan kamar duk shekara kullum ba
kamar wannan jansa kamar shekarar 2003 suna nawa
to kamar shekarar 2003 gaskiya yanzu yana 300 310 320
to yanzu da 2024 kamar shi na nawa kuma
to yanzu a halin da cike yanzu ba kai ana ta mana shi 280 270 kaga yanayin kasuwa ta canza kenan saboda yanayin ainihin kasuwa ba ta da kari a shekarar bana
sunana Alhaji Usman Idris Yaku chairman akin yelama kasuwa gwari to alhamdulillah gaskiya kasuwanci da ya tafi musamman na wannan kana mu na gwari a shekara ta 2023 ya tafi akwai kalubale da yawa wanda aka yi ta fuskanta musamman kalubale na farko karin kudin man nan da aka yi wannan karin kudin man nan ya sa ainihin motoci da suke dauko mana kaya sun rubanya kudaden da suke dauko mana kusan kashi uku
wannan ya sa kayan gwari irin tumatur ta sai da albasa kamar farashin su ya tashi
nan karin kudin man ya taimaka wajen tayin kayan gwarin nan bayan wannan muna sanar da cewa akwai ko matsalar tsaro da ake fama da ita a arewacin Najeriya wannan guraren da ake wannan noman nan gurare da yawa noman ya ragu shi ma ya taimaka wajen kara farashin wannan kayayyaki na
to menene fatar ku a wannan sabon shekara da muke ciki
to fatan mu dai da muke ba wannan sabon shekara da muka shiga fatan mu ga gwamnati lalle ne ta taimaka a tallafa mana akan a samu sauki akan wannan farashi da muke fama da shi na tsadan mota take kawo mana kai bayan wannan ko muna roƙon gwamnati ainihin yankuna da ake wannan noma ko kuma yankunan arewa da matsalar tsarin muna addu'a muna fata wannan gwamnati ta iya bakin kokarinta ta ga an samar da tsaro ingantacce wanda za a ci gaba da wannan noma noman nan yana taimaka wajen rage talauci a wannan ƙasa ta mu baki daya
kana ganin idan gwamnati ta sa baki zai taimaka farashin kayan gwari ya sauko
a insha Allah in dai aka samu zaman lafiya zai iya saukowa
sunana ga Abubakar Garba Karaye daga nan kasuwar Akin Yale ta yan tarugu da ata da kayayyakin mai da miya gaba daya
to me ya fata daga wannan sabon shekara a game da kasuwancin kayan gwari
ko fata na ga wannan shekara da ta shigo muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya kawo mana dauki dangane da barazanar da muke samu a arewacin Najeriya na harkar tsaro domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa inda ake noma gwarin ne yanzu ba ta nomuwa kuma sai harkar wajen bangaren wannan tallafin mai tetur da gwamnati ta cire ya taimaka mana wajen sa wannan kayi tsada domin koda ka samu kayan da sauki a arewacin Najeriya kudin motar da zaka biya a kawo maka shi nan kasuwa idan ka buga sai kaga kudin kayan yayi tsada sosai da sosai
kamar wannan a tarugu shekarar da ta wuce shina nawa
to a shekarar da ta wuce kwata-kwata wannan a shekarar da ta wuce baya wuce naira 25,000 amma a yanzu gashi ya kai har 30,000 a halin yanzu kaga ko lalle wannan tsadan mai ta ƙara taimakawa su mata suna ganin cewa kan mu muke matsewa mu ko ba laifin mu bane wannan tsadan mai da zamu biya direba kudi idan muka buga shi akan kayan dole kayan ya tsada shi yasa mu wani lokacin ma muna hakura da ribar da muke samu akan kayan masu mota suke kwashe kudin su ba an ka ce zai ma sauki sai su ce lalle lalle su ai mai nan da tsada suke sayen shi kuma mai ya danya kudi abin da ke faruwa domin hakikanin gaskiya a da ba haka abin yake ba in ka so kaya da sauki zaka zo kasuwa sai su ma masu sayan kaya su saya da sauki amma yanzu in ka hada da bashin motar nan lalle lalle abin da direbobi ke alza wannan al'amari ya dole kayan ya tsada in dai har ana so a ci gaba da sana'a
yawa to ina sunanka
sunana ya umai kaza sarma to za su ci nan sabon shekara dai sai dai mu ce mu gode ga Allah saboda gaskiya akwai sabani bisa ga shekara da ta wuce don baraka ba irin wanga lokaci muna sayan layers 2,300 amma yanda ta kama muna sayan ta naira 3,500 akan sari tun daga daji
wato kajin irin waɗannan kajin turawa kenan
wannan kajin turawa akwai layers mai yin kwai akwai kuma noila maza akwai kuma broiler mata irin waɗannan
yanzu irin wanga da ni gani faran nan a shekarar da ta wuce bare tana nawa
to a shekarar ta wuce bare gaskiya ba ta wuce ba da 3,500 to amma sabanin yanzu da yanayi ya canza muna sai da 3,500 zuwa 6,000
to wannan fa ita ko mai baki da fari
yawa wanga noila shi kuma noila ake kiran shi
to
gabara muna samun shi 2,500 to amma yanzu ga yanayin da ya kama yanzu muna samun shi naira 4,500 wanda haka muke samun shi
me ya kawo wannan tsada dai
to yanzu mu dai abin da muke tunani sai dai mu ce ubangi Allah ya kawo mu da sauki kuma babu abin da ya kawo mana wannan tsada da muke kallo muna gani to kamar gaskiya jeje tallafin man nan shi kawo da duk abubuwa sun kai tsada masara ta yi tsada
sunana Jamilu Tanimu Mbodin Galogar Galo daga Oyo State mai shayi a Kiyale Ibadan wallahi gaskiya mallam kasuwar shayi Allah dai shi gara mana abubuwa sun tabarbare babu ci gaba ga abubuwa na harkar kasuwanci na shayi
kana ran babu ciniki
to babu ciniki tunda mutane ba su da kuɗi kuma kaya komai ya yi tsada indomie din da muke sai su a da naira 70 guda 250 yanzu ya zama guda shine 200 wannan muke sai su a 120 yanzu shine kuma ya zama 270-300 wani wuri wani naira 50 ya dawo 150 kaga abubuwa su tabarbare biredin da ya kamata mu sayar a da muna sayan shi naira 100-200 muna sayarwa 250 yanzu ana sayar mana shi 350 kacar-kacar muka sai 400 mu samu naira 50 wani lokaci kuma iya kudin mu za su fita
to a da kamar mutum nawa ke shan shayi a dare ɗaya gare ka ko kuma a safiya
to gaskiya mallam ana ciniki da ba kaɗan ba saboda abubuwan suna da sauki kuma mutane ko zo mai 200 mai 300 zai tsaya ci yanzu fa shayi da bread yanzu aka sha sai ka rike 500
to menene fatan ka a wannan sabon shekara da muke ciki
to fata na a sabon shekara idan Allah manya su diba mana ga kayan nan da man nan da ake sa komai za a ce mai ne komai za a ce mai ne to gwamnatin Najeriya ta taimaka mata talakawan ta diba mana ga harkan mun na abubuwan nan su sauki
kasuwana Bashir Muhammad Addida malami a Jami'a Usman Dan Kudari kasuwanci gaskiya ya shiga cikin wani hali wanda za a ce ba a cikin ƴan shekarun nan ba a taɓa ganin shi ba saboda matsaloli da yawa da aka samu a duniya da kasance na tattalin arziki da sauransu daga yaƙe-yaƙe na Ukraine zuwa abubuwan da suka faru a Najeriya na cire tallafin mai da sauransu kuma tashin borun zaɓo da wani ke yi duk ya je wa kasuwanci da ƴan kasuwa cikin wani yanayi na tsantsar don haka kasuwanci a shi ta gabata ya ga wani rashin tabbas da bai taɓa gani ba a shekarun da suka gabata.
Dokta idan aka duba a mahangarku na masana tattalin arziki wani hange kuke yi ma kasuwanci a wannan shekara ta 2024?
Katiba yanzu gwamnatoci a kowane bangare a wannan ƙasa sun damu da halin da ƙasar take ciki domin al'umma sun kai wani mataki na matsin rayuwa na tsadar rayuwa da rashin tabbas da kuma ma rashin ƙwarin gwiwa ga abin da shugabanni ke yi to muna tsammanin cewa ga irin kasafin kuɗin da muke gani shugabanni suna gabatarwa da tsare-tsaren suke fitowa da shi muna tsammanin cewa wannan shekara insha Allah wasu abubuwa za su dan warware da yake ka sai aka shiga cikin yanayi irin wannan ba abu ne na fargo da abubuwa su gyaru ba amma muna tsammanin za a hau turba da gyara ita kanta in ka ci gabata da kungiyoyi na tsiya wanda suka shahin ci gaban tattalin arziki da bankuna sun ƙara hadaka da kasashe waɗanda suke masu talauci da kuma su kansu kasashe masu ƙarfin arziki kuma matakan da ake doka na cikin gida na ƙarfafa masana'antu wanda za a tsanna ma ga shugaban kasa da shi da wasu gwamnoni mun kuma suna so su taimaka ma 'yan kasuwa da kasuwanci kun kasa kasuwanci a cikin jihohinsu wannan abubuwa muna tsammani kan a yi su da gaske kamar yadda ya kamata za su kawo sauƙi ga jama'a za su kawo kuma bunƙasa ga tattalin arziki.
Anan shirin zai dafa aya a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Hassan Umar Tambuwal jagoran shirin ke cewa barkanmu da sabuwar shekara.
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Pastor Sumbu Smart Reverend da aneman ya adinan nan guda biyu za su taka domin samun zaman lafiya da kuma yana za kawar da rashin zaman a cikin kwanciyar hankali a nan kasar mu. Da farko dai yana da muhimmanci mu gane akan cewa in ba mu iya mun gane akan cewa Allah ɗaya ne ya rice mu ba to ka gane a nan za mu iya duban juna da cewa mu ba komai ba sannan kuma mu ba za mu yi mu gane yadda za mu zauna tare da juna ba. Su shi yasa yana da muhimmanci dukkanmu mu iya gane akan cewa da Kristan da Musulmi Allah ɗaya ne ya rice mu sannan kuma ya ɗaura mu a cikin wannan doron ƙasa. Na biyu ɗin shi ne dole ne za mu kawar da abin da muke cewa rashin duban juna a kan cewa Allah ɗaya ne ya rice mu sannan ya ajiye mu amma za mu samu muna gani mana partiality da kuma sentiment. Ana za mu dubi shi akan cewa za mu nuna ma juna son kai ba za mu iya mu zauna tare sannan kuma mu yi abin da kan kawo cin gaba da zaman lafiya a tsakaninmu ba. Na uku kuma shi ne wannan anin jahilci na rashin sanin addini na gaskiya. So ranar mabiya idan suna tana cike da wannan jahilci to ba za su gane hagunsu da kuma damansu ba. Manyan shugabannin addini na da wannan nawaya mazmakwayas da anin mabiyanmu su gane ga zahirin gaskiyan addini da ya kamata kowa ya gane. Za mu fahimci juna, za mu juna adalci, sannan kuma za mu aiwatar da abin da Allah ke so mu aiwatar ma juna. Sannan mafita a nan shi ne kan cewa dole ne dukkanmu mu koma ga Allah da Kristan ɗin da Musulmi ɗin dole ne mu koma ga Allah cikin tuba da kuma sulhu. Mu gaya ma Allah kan cewa duk inda muka kasa mu a nan za mu dawo gare shi. Idan muka koma ga Allah, Allah kan iya taimake mu cikin jinkas da rahamarsa ya ka iya nuna mana mafita da za mu yi musamman wannan insecurity da muke fama da shi rashin cin gaba da muke fama da shi. Allah ya ka iya ya sauko ya ɗauke ya kuma ba mu an cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon kuma na farko a wannan shekara ta 2024 miladiya zai tattauna ne akan cututtukan da suke da dangantaka ko kuma alaka da yanayi na sanyi. Ganin cewa yanzu mun fara shiga wannan yanayi na sanyi kuma sanyin yakan zo da iska da kuma hunturu. Amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin mutane kan yadda suke kula da kansu musamman a wannan lokaci na sanyi.
Sunana Yedu Shokolo Jona.
Musamman yanzu a yanda muke yanayi na sanyi da kura, wani mataki kake dauka domin kare kanka daga kamuwa da cututtukan da suka danganci sanyi?
Tunda lokacin kura ne yayi kowa ya san lokacin sanyi. Banda mutum ya kamata ya kare kanshi, ka ga indai kana tafiya inda akwai kura ya kamata ce kana da handkerchief ko abun rufe hanci saboda wannan kuran da suke tashiwa suke shiga cikin hancin mu shi muke shaka kuma mun shaka sai kaga mutum nan da nan ya samu mura. So ya kamata muna lura da wayannan abun ba komai bane ya kamata muke shaka daga iska ya kamata muna kare kanmu.
Kaga lokacin sanyi musammar fatar lebe zaka ga in lebe ya bushe shi ma yakan fashe ko fatar jiki ita ma in ta bushe ko ta tsage haka da kafa da sauransu.
Ai wannan lokacin lokaci ne wanda ya kamata mutane suke tafiya da ko vaseline ko wani dan mai ya haka ka ga bakinka ya dan bushe sai ka shafa ba sai ka bar bakin ya fara dan barewa garin barewa wannan ne sai ki gan ciwo kuma ciwon nan yake siya a lebe ne lebe mutum ga ya juma a gurin da saboda gurin bushewa yake amma kana dan vaccine nan kana samu kana dan shafa sai ka ga abun to al'amuran zaka ga komai ya daidaita
eh sunana Khadija Jamil Ali eh to na farko dai a wannan sanyi ya kamata mutum ya nemi man shafawa dan shine na farko dan zaka ga kai wanka sai kuma ya zama na ba man shafa a jikinka duk za ta faffashe inda kuma sanyin zai samu karfin gwiwa ma shiga ka nemi man shafa mai kyau ka rika shafa ma jikinka da kuma kokarin sa kaya da za su rufe jiki idan ka samu wa'annan masu maskan taimaka da kuma mutum ya rika shan ruwan zafi dan yakan taimaka ma masanyin shi karan kanshi to idan ka samu wa'annan hakan zai taimaka maka gurin rage sanyin nan da ake
to wajen kamar kura haka zaki ga balle ma yanzu akwai cututtukan da ake iya daukan su ta iska haka kuma yanzu iska tana kadawa akwai kura zaki ga ana yawan kamuwa da mura shin me kike yi dan kare kanki daga wannan
to ni dai anawa sweater nake sawa kuma ina kokarin duk inda kura yake in nisanci kaina da shi saboda irin wannan kuran da suke tashi din
tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja
to likita kamar wasu irin cututtuka ne ake iya cin karo da su a wannan lokaci ko kuma yanayi na sanyi musamman ma da yake zuwa da iska da hunturu
mafi yawanci da lokacin sanyi ya zo saboda yanayin sanyin mu yana zuwa da hunturu da kura da sauransu cututtukan da aka fi yawan samu cututtukan da suka shafi abin da ake cewa respiratory system wato abin da ya shafi numfashi da sauransu wanda suke da cututtuka irin nasu asma da allergy da sauransu su ma yakan karu matuka sannan saboda kasancewar sanyin ne zaki ga jama'a sukan taruri daya a kunna wuta ko a rufe dakuna yadda kenan iska ba ta shiga sosai ta fita abin da ya shafi da turanci za a ce ventilation wayannan su ne yawanci abin da aka fi samun karuwar su ko yawan su ya karu ko kuma ya kasance sun ta'azzara a wannan lokaci
kamar wanda ya san yana da wannan cuta da ka irga musamman mai asma ko kuma mai allergy ko pneumonia ko wata cuta dake da nasaba da sanyi ta yaya ya kamata ya kula da kansa
abin na farko shine idan ya kasance kana kan magani ya kamata kar kai wasa da maganin nan saboda magunguna na ko wanda magani ne na kariya abin da ake cewa rigakafi kada ai wasa da shi akwai magungunan da kuma sai ciwon ya zo misali za a yi amfani da shi kamar masu asma kenan da allergy akwai wanda akan ba su shawara su yi amfani da mask ya zamu kira mask kenan abin da ake rufe hanci da shi zaka shaki iska amma zaka rufe hanci saboda zai dan rage yawan kura da take shiga hancin sannan saboda yanayin taruwar jama'a da sauransu kuma a rufe wuri akan samu karuwar cututtukan da za a iya shaka kamar kwayar cutar da ke kawo sankarau saboda haka da bukatar ya kasance kada a ce za a rufe daki rufe a kunna wuta a bude ya kasance iska tana shiga tana fita in ya so gara ya amfani da kayan da za a dan sa masu kauri a dan rage jin sanyin maimakon a ce za a rufe wunduna da sauransu akan samu karuwar hatsarin gobara idan sanyi ya zo saboda yanayin yadda mutane ke mu'amala da wuta da kuma abin da ya shafi wuta da bukatar a kula sosai matuka musamman idan gida da yara saboda abin da suka ga kana yi fa bayan ba idan ka za su gwada so wala Allah kunna wuta ko jona wani abu da ya shafi wutar lantarki da bukatar a sa ido matuka sannan wanda ya kamata a ce sun yi alluran rigakafi da basu ba da bukatar su yi musamman kafin lokacin sanyin nan ya ta'azzara
kamar alluran rigakafin me kenan
to kamar yara akwai abin da ake cewa su pneumococcal vaccine akwai wannan kwayar cutar pneumococcal da ake kare ta tana kawo pneumonia kuma tana kawo sankarau da sauransu to kenan yaron da ya kamata a ce ya samu irin wannan alluran rigakafi da ba a yi mai ba to da bukatar a yi masa tun kafin ya kasance kuma hatsarin kamuwa da cutar ya karu
ta yaya ya kamata a kula da yara a wannan lokaci ko da a ce an musu wannan rigakafin da kai bayani yanzu
to kamar yadda ne bayani da bukatar a sa musu kaya wanda ya dace da zamanin da aka shiga wato zamanin sanyi kenan idan suna kan magunguna da bukatar a tabbatar an ba su magungunan su akan yadda kuma ya dace idan an ba su kwanaki na su je su ga likita saboda ya duba halin da suke ciki zuwa asibiti asibiti yakan iya zama matsala sosai, to amma gara a daure ai haka din, saboda za a iya gane wata matsala wanda ba a san da ita ba kafin ta taso. Duk wannan zai iya taimakawa wurin kare ta'azzara cututtuka.
To likita, musamman ma a yanayi ne kuma cuta sukan shiga, ko kuma wasu cututtukan da ake da su a jiki ma sukan ta'azzara, idan suka fara ta'azzara me ya kamata a yi?
Abin na farko shine a je asibiti, musamman waɗanda suke da cutar alaji nan da kuma asma, saboda cuta ce da yanzu nan cikin minti daya za ta iya ta'azzara sai ya zama da matsala. Amma in aka je aka dau matakin da ya kamata kaga ya wadatar, akan samu karuwar mura. Idan muran nan ta kasance saboda kwayoyin cuta ne na nau'in virus, to fa cututtuka ne da suke yaduwa sosai cikin al'umma, kuma wannan lokaci ne da al'umma suke haduwa tare, kenan saurin yada cutar zai karu. Kenan idan muran nan ba ta alaji bace ta wancan kwayoyin cuta ne, to da bukatar shi wanda yake din ya amfani da mask ga sunan ko akan titi na ga ana sai da su, saboda ya kare wasu na kusa da shi daga yaduwar wannan cuta, kada ya tari ko atishawa ya yada ta cikin al'umma.
Cikin wannan yanayi na iska da hunturu da sanyi, mutane ba sa wanka, to shin rashin wankan ma yakan kare su daga kamuwa da wata cuta ne?
Rashin wanka ba zai kare su daga kamuwa da wata cuta ba, illa iyaka dauki matakin da za a yi na dumama ruwan yadda ba zai cutar ba, saboda wankan da wanke hannu da sauransu yana rage kura da sauran kwayoyin cuta da suke hawa kan dan adam, saboda haka kenan zai taimaka musu ne ma wurin kare su daga daukar cututtuka. Idan yayi sanyi da yawa to a dumama shi ya fi sauki.
To likita, akwai allurai da ake kira flu vaccines, wato kamar wasu rigakafi ne da suke kariya da cutar mura. Wannan wato bangare namu ban fiye jin su ba, shin ba a yi ne ko kuma yaya?
Matsala babba ce game da flu vaccine din nan, wato nau'i na su kwayoyin cutar da suke kawo mura din, wato viruses, sun kai miliyoyi. Sannan kowane bangare na duniya suna duba waɗanne ne suka fi zama musu matsala, sai su yi allurar rigakafin da za ta kare waɗannan al'umma. Kin ga kenan abin da zai kare wata al'ummar ba lallai ne ya kasance munan ya kare mu ba, ɗaya kenan. Na biyu, suna da tsada, matukar gwamnati ba ta ɗauki wannan a matsayin matsala ba, kuma gaskiya ne muna da matsalolin da suka fi wannan, ba za a yi zuba kuɗaɗe a kawo su. Sannan kuma ba lallai in an kawo su ɗin ba su kare mu, saboda wala Allah yanayin a turance abin da ake cewa serotypes, wato kabilun, in zan iya amfani da kalmar kabilun na nau'in virus ɗin da suke nan ɗin, suna iya bambanta matuƙa da na can wurin. To kenan kin ga sai zama in ka ɗauko na wata ƙasa ka kawo nan ba lallai sai mana amfani ba, sannan kuma gashi kuɗi ne da za a kashe matuƙa.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, inda muka tattauna da likita akan wato cututtukan da ake iya cin karo da su a wannan yanayi na sanyi da iska da hunturu. Da fatan an ji, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir.
Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa ku ci gaba da kasancewa da shirin lafiya uwar jiki, mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu, a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.